بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بارك الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكان يبو دغوديا دجنجنا دكراري سكارا تبتا غ الله تعالى مقاجين حديثر مو مملكين مو وند شيكي غدانر دلمرن مو يود كله shi kadai cancanta abauta masa. Yau ma Ubangiji ta'ala ya ba mu ikon haduwa a wannan masallaci na Umar ibn Abdul Aziz da ke tsohuwar jiyarya cikin garin Bauchi, kamar yadda muka saba haduwa a wannan wata mai albarka na Ramadan domin gudanar da tafsirin Alkur'ani mai girma. Yau shi ne wuni na 18 ga watan Ramadan, hijira annabi sallallahu alaihi wa sallama 1440 daidai, wanda kuma shi ne wuni na 23 ga watan 5 shekara ta 2019 a kirgin miladiya. Muna roƙon Allah ta'ala ya datar da mu faɗan daidai da kuma aikata daidai. Kafin mu je zuwa ga karatu, akwai ɗan tambayoyi da wasu bayan Allah suka rubuto za mu ɗan karanta. Wannan yana cewa mutum ne yake tara yawu a bakinsa, sai ya tara kuma sai ya haɗi. To yaya hukuncin azumin sai yake? Azumin yana nan ko kuma azumin sai ya karye? Haɗiyar yawu baya daga cikin abin da ke karya azumi. Duk malamai sun yi ijma'i cewa idan mutum ya haɗe yawun bakinsa, azuminsa bai karye ba. Sai dai wasu daga cikin malamai suna ganin bai kamata ba, makaruhi ne a ce kuma ka rinka tara yawu a bakinka kana haɗewa. Amma dukkan malaman sun tafi akan cewa baya karya azumi, sai dai wasu suna ganin cewa bai kamata mutum ya haka ba, amma azuminsa bai kare ba. Abu na biyu tambaya, wani daga cikin ɗan uwa yana tambaya, idan mutum ya cire zakka zai iya bai wa yaransa da suke aiki ƙarƙashinsa, ba ‘ya’yansa ba, yaransa da suke aiki kamar a shago ko a wani kasuwa ko a wani kamfani, zai iya ɗaukan zakkar ya ba su? Yaran da suke maka aiki ƙarƙashinka za ka iya ba su zakka da sharaɗi guda biyu. Sharaɗi na farko ya zama cewa sun cancanci waɗanda za a ba su zakka, kada ya zama na cewa su masu kuɗi ne, mawadata ne. Idan ba sa cikin dangogin mutane kashi 8 da ake ba su zakka, Allah maɗaukaki ce innama sadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal ghalibina wa fi sabilillahi wa ibn sabili fariidatan min Allah. Allah maɗaukaki ce ana ba da zakka ne ga fakirai waɗanda ba su da shi, da kuma miskinai. Fakirai waɗanda ba su da komai, ba su yau ballantana na gobe. Miskinai suna da ɗan wani abu amma baya wadatar su, suna da abinci amma ba zai ishe su ba, suna buƙatar kari. Wasu suna malamai suna juyawa su ce fakiri shi ne dai wanda yake ɗan wani abu, miskini kuma shi ne wanda yake wato ba shi da komai, abinda zai ciyo ballantana na gobe. Namu sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alayha, masu rabon zakka suna daga cikin waɗanda ake ba su zakka. Idan yaran shagonka koda suna da wadata, amma kuma su ne ka ɗora musu alhakin aikin wannan zakkar wajen raba ta, to su ma suna daga cikin al 'amilina 'alayha wanda za a iya ba su zakka. Wal mu'allafati qulubuhum, haka nan kuma waɗanda suke da rauni, nau'i guda biyu malamai suka ambata da al mu'allafati qulubuhum, ko dai musulmai waɗanda suka shigo musulunci ba su dade a ciki ba, ko kuma kafirai waɗanda suke zaune suke rayuwa cikin al'ummar musulmai, ba abokan faɗa ba ne, ba abokan yaƙi ba ne, a zama zaman lafiya da su amma ba su ga addinin musulunci ba, a ba su zakka domin a jawo hankalinsu zuwa ga addinin musulunci. Su ma wannan suna cikin al-mu'allafati qulubuhum. Wa in kana wasu malamai suna ganin cewa lokacin da musulunci bai yi ƙarfi ba ne ake ba irin waɗannan, amma in musulunci bayan musulunci yayi karfi ba a irin waɗannan. Sannan a rufin riƙa annan abin nan yana daga cikin ɓangaren da ake ba da zakka wajen ƴan kabayi wal gharimina, haka nan mutanen da bashi ya musu katutu ya fi ƙarfin wato abin da suke da shi. Wal gharimina fi sabilillahi, sai kuma saboda zuwa yaƙi, sai wabni sabili, mutumin da yake ɗan tafarki matafiyi ne, guduri ya yanke masa. To waɗannan su ne waɗanda Allah maɗaukaki ce a ba wa zakka. Idan yaran da suke ƙarƙashinka suna cikin waɗannan ɓangarori guda takwas, to sun cika sharaɗi na ɗaya. Sharaɗi na biyu shi ne kada ya zamana cewa za ka rinka tauye musu haƙƙinsu na biyansu kuɗin aikinsu saboda za ka ba su zakka. Wani idan ya kamata a ce yana biyan yaran misali 10,000 ne, sai ya rinka ba su 5,000. Su yaran sun san cewa 5,000 ɗin nan bai kai kuɗin aikinsu ba, inda dan 5,000 ɗin ne ba za su yi wannan aikin ba. Amma tun da sun san ƙarshen shekara ana raba zakka, to za su cike giɓi da wannan zakkar da ake bayarwa. Kaga wannan ya zalunce su haƙƙinsu ne. Kaga wannan ba zakka ya bayar ba, haƙƙinsu ya ba su. To kada ya zama akwai wannan dabarar a ciki, amma ya ba su cikakken haƙƙinsu. Kuma suna daga cikin waɗannan ɓangarori guda takwas da ake ba wa zakka, to ya halatta mutum ya ba su zakka. Wannan yana cewa shin ya halatta idan mutum lokacin ba da zakkarsa ya yi kuma bai kammala sauran abubuwan ba, to zai iya ƙara wata ɗaya daga baya sai ya cire? Wato lokacin zakkar ya yi amma bai ƙara sauran abubuwa ba, ba san me yake nufi da abubuwan ba. La'alla ko bai gama lissafin dukiyar ba yake nufi, bai tantance kadarar ba. Shi jinkirin zakka yana da hatsarin gaskiya a shari'ar musulunci. Abin da ake so da kai lokacin da zakka ta matso tun kafin ta zo kai fara lissafi, duk abin da yake nan ka riga ka lissafa shi na ba, ka wanda ka lissafa shi ka lissafa shi, ka samu ƴan kwanaki ka ware su ka lissafa dukiyarka ka samu ka cire akan lokaci. Saboda hatsarin jinkirta biyan ba da zakka shine idan lokacin zakka yi ba kai ba sai ka ƙara wata ɗaya kamar yadda wannan yake faɗa. A cikin ɗan tsakanin wata ɗin nan sai aka samu wata musiba, sai wata dukiyar ta salwanta, kaddara a ce duk dukiyar ta salwanta gaba ɗaya, to fa zakka tana kanka. Saboda me? Saboda lokacin zakkar yayi, lokacin haƙƙin yayi baka cire ba. Shi yasa jinkirta san yake da hatsari. An gane ko? Daga jinkirta zakka gara ka gaggauta ta kafin lokacin ta ya fi maka sauƙi akan ka jinkirta ta lokacin ta ya riga yayi. An gane ko? Da haka jinkirin zakka yana da hadari, ya kamata mutum ya samu yayi akan lokaci. Wanda ya ce malam mai mashin ne ya buge mutum sai ya wuce, kuma mai mota a bayansa sai ya zo sai taka shi ya mutu, wake da haƙƙin kisa? A to haka ma ka faɗa, ka ce mai mashin ne ya buge shi amma sai mai mota ya zo sai ya taka shi sai ya mutu, waye kace shi kenan? Mai mota ne ya kace shi. Shi in za a tuhume shi laifi za a tuhume shi da laifin ya kaɗe shi ne, amma wa za a tuhuma da laifin ya yi kisa? Mai mota ne. In dai ya tabbata mai motan nan shi ne ya kace shi, to shi yake da haƙƙin shi ya kace shi. An gane ko? Idan har aka samu accident irin wannan ya faru, wani ya bige shi sai wani ya zo ya taka shi, to binciken da za a yi a gane cewa a wane bugun ne ya mutu. Matukar an gane a bugun wane ne ya mutu, to wane shi ne ya yi kisa? In za a tuhumi wane, to za a tuhume shi da bige shi ne ya yi, ba kuma ba za a tuhume shi da kashe shi ne kisa ba. Ina fata an gane. Allah ka tsare mu. A mutum yana alwala sai ruwa ya wuce masa makogwaronsa ya azuminsa. Malamai sun yi saɓani akan wannan matsalar. Idan mutum yana alwala sai ruwa ya kwace masa sai ya wuce makogwaronsa ya wuce, shin zai biya azumin ko ba zai biya? Asali dai yana daga cikin hikimar da ya sa Annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa mutum idan yana alwala wa zalika listinshaqi illa an takuna qa'iman. Manzon Allah yace ka kai matuƙa wajen kurkurar baki a wajen sheƙarwa a hanci, illa an takuna qa'iman, sai da idan adan azumi kake yi. Wato saboda mai azumi ba a so ya yi gangancin abin da zai shigar masa da ruwa bakinsa, ko ya shigar masa ruwa cikin makogwaronsa, ko ya wuce cikinsa.
da haka annabi sallallahu alaihi wasallam in kana alwala kai taka tantan kada ka sheka ruwan da karfi kamar yadda kake shekawa lokacin da baka azumi to malamai sun samu sabani dangane da mutumin ruwa kwace masa ya zo kurkurar baki sai ruwan ya kwace sai ya tafi wasu daga cikin malamai kamar malamin malikiya da yawa daga ciki suna ganin cewa mutumin da ruwa ya kwace masa zai biya azumin sa guda daya amma jumhurul ulama ma ana mafi yawan malamai sun tafi akan cewa mutumin da ruwa ya kwace masa ba danganci yayi ba ruwa ya kwace ya wuce to ba zai biya azumin sa ba saboda wannan abu ya faru ne bisa kuskure Allah madaukake yana cewa rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhta'na sai kace wannan hukuncin sa ko dai kace ko in sai dai ka dinga yana zuwa ga kuskure idan mutum yayi kuskure ko ba a shi kama shi da laifi kuma annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya danganta mutumin da wato ya manta ya ci abinci ko ya sha ruwa a cikin wato yana azumi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace falyutimma sawmuhu inma at'amahu Allah wa saqahu ya sa Allah madaukaki ya ciyar da shi ne kuma ko Allah madaukaki ya shayar da shi suka ce to hukuncin wanda ruwa ya kwace masa bai gaza hukuncin mutumin da ya manta ya ci abinci ko ya sha ruwa ba wanda ya ci abinci ko ya sha ruwa an ce cigaba da azumin sa ba sai ya biya ba suka ce to haka mutumin da ruwa ya kwace masa sai dai kuma wannan hadisin wasu malamai ba su yarda da wannan dalilan hadisin tana nuna babu ramko ba wasu daga cikin malamai suna ganin cewa mutumin da ya manta ya ci abinci ko ya sha ruwa to kafara ne ba zai yi ba amma zai biya azumin sa kwaya daya to kaga su wannan hadisin ba zai zama musu hujja akan ba za a biya azumi ba matsala ce ne da malamai suke sabani jumhuru mafi yawan malamai sai in tafi akan cewa ba a biyan azumin da ruwa ya kwace a gani na a waje na a fahimta ta wannan magana kuma ita ce da karfi domin rashin karfin dalilan waɗanda suka ce idan mutum ruwa ya kwace masa sai ya biya wannan azumi Allah ya sa mu dace jiya muna tafsirin ayoyi guda uku da Allah ran ma ya karanta aya ta 80 da ko ayoyi guda biyu ko aya ta 88 da 89 a cikin suratul yunus za mu ci gaba da kansu insha Allah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينته وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم.
نعم.
قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون.
Mun karanta fassara waɗannan ayoyi a karatun da ya gabata jiya mun dan fara bayani akan wasu mas'aloli da suke cikin waɗannan ayoyi amma lokaci bai ba mu dama mun karkare su ba a ciki za mu ga annabi Musa alaihi salam bayan ya faɗi irin dumbin albarka da kayan jin daɗi da walwala da Allah madaukaki ya arzuta waɗannan mutane domin su gode wa Allah madaukaki su kaɗaita shi da bauta amma kash wannan abin sai ya shagaltar da su sai ya zama sababi na halakar su maimakon ya zama sababin godiya ga Allah madaukaki da kadaita Allah madaukaki wajen bauta yace rabbana li yudillu an sabilika muka ce malamai sun karanta fiska guda biyu mafi yawan malamai sun karanta da fataha ne rabbana li yudillu an sabilika wasu daga cikin makaranta kamar asim shi ya karanta rabbana li yudillu da fataha wa ya ulil in an ce kuwa wato yadhillu daga dhalla ne yadhillu ya bata yana bata amma an ce daga yudhillu daga adalla yudhillu wato ya batar ko yana batarwa an gane ko to a kaga a qira'a ta farko wanda shine jumhur suka karanta wato rabbana li yadhillu an sabilika ya ubangiji sun bata sun bar hanyarka idan mun karanta li yudhillu kamar yadda Asim ya karanta rabbana li yudhillu an sabilika ya Allah sun batar da mutane gaban hanyarka waɗannan kirawoyin duka guda biyu tabbatattu daga annabi sallallahu alaihi wa sallama duk kuma suna isar da wani sako ne wanda in ka dunkule shi zai iya zama guda daya. Wato kasancewa waɗannan mutane Fir'auna ne ake magana da jama'arsa da wato manya-manyan kabinet ɗin Fir'auna, kuma sai Allah maɗaukake ce ya billu sun ɓata sun bar hanyar Allah. To duk lokacin da aka ce jagorori sun ɓata, to ka san ko shakka babu za su ɓatar da wasu, domin in jagora ya ɓata to a ciki kuma za a samu waɗanda za su bi shi akan wannan ɓatar. Kaga kenan ya ɓata, sannan kuma me, sannan ya ɓatar. To kaga duka kirawoyin guda biyu suna fitar da wata ma'ana, ce waccan tana bada wata ma'ana, wannan kuma tana ƙara wata ma'ana. Wato Fir'auna da manya-manyan makusantansa sun ɓata, sannan kuma sun ɓatar. Mun ce wannan lamun ɗin wasu daga cikin malamai sun ce lamun ta'alili ne, wato Ubangiji Ta'ala ya ba su wannan arziki da jin daɗi da walwala don su ɓata su bar hanyarsa. Ba wai asali ya ba su ya yi musu abin don su ɓata ba ne, a'a, wato istidraji ne Allah maɗaukaki ya musu, uquba ne a kan fushi da Allah maɗaukaki ya yi da su. Lokacin da annabi Musa ya zo musu da gaskiya, suka ƙi karɓar wannan gaskiyar da annabi Musa ya zo da ita, to sai Allah maɗaukaki ya musu uquba, ya ƙara musu jin daɗi, ya ƙara musu walwala don su ɓata sakamakon ɓatan farko da suka yi. Kamar faɗin Allah maɗaukaki, falamma zaghu azaghallahu qulubakum, lokacin da suka karkace to sai Allah maɗaukaki ya ƙara karkatar da zukatansu, wato saboda saba masa afkarin farko da suka yi. An gane ko? Ku shine rabbana liyudhillu an sabilika. Wasu daga cikin malamai muka ce suna cewa lamul aqiba ne, wato Allah maɗaukaki ya ba su waɗannan kayayyaki na jin daɗi wadda ya kamata su zama abubuwan da za su gode wa Allah maɗaukaki su kaɗai tashi da bauta, amma sai ya zama ƙarshen lamarinsu wannan dukiyar da wannan jin daɗin sai ta sa suka kangare wa Allah maɗaukaki. Irin wannan lamun ɗin ana cire ita lamul aqiba. Cikin malamai ma akwai waɗanda suka ce lamun du'a ne, wato annabi Musa daga nan ya fara musu addu'a ba a can ba, da ya ce rabbana liyudhillu an sabilika, ma'ana ya Allah maɗaukaki liyudhillu an sabilika, ka ɓatar da su ga barin hanyarka, ka sa su zama ɓatattu, ma'ana ka ƙara ɓatar da su bayan ɓatar da suka yi na farko. Sai zama addu'a ne annabi Musa alaihi salam ya fara musu tun daga nan, ba wai sai da ya je can rabbana dumis ala amwalihim ya fara yin addu'a ba. Annabi Musa alaihi salam ya yi addu'a wanda take mummunar addu'a ce waɗannan mutane nasa, ya ce Allah maɗaukaki ka ɓatar da su, ma'ana ka ƙara ɓatar da su, addu'a ta farko kenan a fahimtar malaman da suke ganin cewa wannan addu'a ce. Abu na biyu ya ce rabbana dumis ala amwalihim, ya Allah ka shafe dukiyarsu, kamar yadda muka karanta magabata da yawa suna cewa wato dukiyar wasu suka ce aka halakar, wasu kuma suka ce dukiyar ce ake canza mata sifa, tana nan akan siffar ta na kuɗin, amma kuma sai a ga ta canza kala ko ta canza kama sai ta zama ba kuɗi ba. Sannan ya ce washuddu ala qulubihim, ya Allah ka wato ka rufe zukatansu kada su gane gaskiya. Wasu malamai suka ce washuddu ala qulubihim, ya Allah ka sanya kunci a cikin zuciyarsu, da zama kowane lokaci suna cikin damuwa. Fala yu'minu hatta yarawu al'azab al'alim, kada su yi imani har sai lokacin da suka ga za su halaka, za su dulmi a cikin ruwa. To a wannan lokacin su bayyanar da imanin, kuma bayyanar da imanin ba zai musu amfani ba a wannan lokacin. To za mu ga cewa annabi Musa alaihi salam ya yi musu mummunar addu'a ne kala-kala. To wasu malamai sai suke cewa, wani zai iya cewa to me yasa annabin Allah kuma zai yi wannan mummunar addu'a wa jama'arsa? To mun san yadda annabawa suke da tausayin mutanensu, yadda annabawa suke da jin kan mutanensu, yadda annabawa suke kwaɗayin mutanensu shiga addini, yaya za a yi kuma annabi Musa alaihi salam ya yi musu irin wannan addu'a? Abu Abdullah Al-Qurtubi rahimahullah ya ce hikimar shi Allah maɗaukaki baya ba da dama wa annabi ya yi mummunar addu'a sai lokacin da Allah maɗaukaki ya yi annabi sai ya nemi izinin Allah maɗaukaki ke yi. Idan ya nemi izinin Allah maɗaukaki, Ubangiji Ta'ala kuma yana masa izini ne bayan Ubangiji Ta'ala ya riga ya fushi da su, fushin da an tabbatar da cewa waɗannan mutanen ba za su yi imani ba. To a wannan lokacin ne Allah maɗaukaki ke ba da dama wa annabi ya yi musu mummunar addu'a. Amma lokacin da ake tsammanin za su yi imani, ko ake tsammanin tsakansu za su imani, to ba a ba wa annabi dama ya yi mummunar addu'a wa mutanensa. Amma lokacin da aka fitta tsammani cewa kwata-kwata za su imani, to a lokacin ake ba su dama, wato ake ba da annabi dama ya yi musu mummunar addu'a. Wannan ya sa annabi Nuhu alaihi salam ya yi mummunar addu'a wa mutanensa, ita rabbi la tazar ala al-ardi min al-kafirina dayyara innaka in tadharhum yudhillu ibadika wa la yalidu illa fajran kafara. Yace ya Allah, duk waɗannan kafirai ka halakar da su a bayan doron ƙasa, kada ka gane ko ɗaya daga cikinsu. Yace domin in ka bar su ma za su ɓatar da mutanenka, za su ɓatar da bayinka. Wa la yalidu illa fajran kafara, kuma ba wanda za su haifa sai mutumin banza sai kafiri. Kaga anan annabi Nuhu alaihi salam wato ya samu yaqini cewa waɗannan mutane kwata-kwata ba za su yi imani ba. An gane ko? To shine yasa ce wannan addu'ar, kamar yadda Allah madaukake ce, innahu lan yu'mina min qawlika illa man qad amana, babu wanda zai sake yin imani daga cikin mutanenka illa man qad amana, sai wanda ya yi imani a da. Wanda ya riga ya yi imani ya yi, yanzu babu wani sabon wanda zai yi imani. To wannan yake nuna wato annabawa in kaga sun yi mummunan addu'a irin wannan na har su mutu akan rashin imani, to sun samu yaqini ne Ubangiji Ta'ala ya riga ya gama fushin karshe da waɗannan mutane, ba za su yi imani ba sam-sam sai a musu irin wannan mummunan addu'a. An gane ko? To wannan shine yasa annabi Musa alaihi salam yayi musu wannan mummunan addu'a. Sai Allah madaukaki kuma ce qala qad ujibat da'awatukuma, Ubangiji Ta'ala yace ujibat da'awatu kuma, an karbi addu'arku. Anan za mu ga cewa lafazin addu'ar da ya zo annabi Musa ne Allah madaukake ba mu labari kin addu'a. Yace ya Ubangiji ka shafe dukiyarsu, ya Ubangiji ka rufe zukatansu, ko ka sa musu kunci a cikin zukatansu, kada su yi imani har sai sun ga azaba. Duk wannan Allah madaukake ya ba mu labarin annabi Musa ne, domin a farkon ayin yace wa qala Musa. To amma da Ubangiji Ta'ala ya zo maganan karɓan addu'a sai ce ujibat da'awatukuma, an karɓi addu'arku ku biyu, annabi Musa da wa? Da annabi Haruna. Gashi kuma lafazin siyakin maganar ya nuna cewa annabi Musa alaihi salam shi kaɗai ne ya addu'a. Wasu malamai suka ce saboda duk da cewa annabi Musa alaihi salam shi ne ya addu'ar, to amma annabi Haruna yana tare da shi a goyon bayansa akan wannan addu'a, kamar su biyu ne suka taru kenan suke yin addu'a. Haka wasu daga cikin malamai suka ce, wasu daga cikin malamai suka ce ai wannan maganar da Allah madaukaki ya faɗa ya nuna cewa kowanne daga cikin su yayi addu'a, kawai dai Allah madaukaki ya hakaito mana lafazin da annabi Musa yayi na addu'a. Yanzu an kawo mana maganar addu'ar annabi Musa, to cewa da aka yi an karɓa muku duka, wannan ana nuna mana shi ma Haruna yayi addu'ar, ko da ba a ce yayi addu'ar ba, amma tunda aka ce an karɓa muku tare ya nuna shi ma yayi addu'ar kenan. Magana ta uku shine malaman da suka ce ujibat da'awatukuma, abinda yasa aka ce an karɓa addu'ar ku biyu, saboda shi annabi Musa yana addu'a, shi kuma annabi Haruna ya ce amin. An gane ko? Dan haka sai zama na cewa sun yi tarayya wajen addu'a kenan. Dan haka kuma malamai suka ce ashe hukuncin mutumin da yake cewa amin ana addu'a daidai yake da mutumin da mai da yake yin addu'a shi ma. Sai yasa wani lokaci idan aka yi addu'an alheri wa wani ko ba wa kai bane ka ce amin, kar ka damu. Wani sai ce ai tunda ba ni aka yi ba, ba duniya yake ba ruwana. Ka san cewa duk lokacin da kai kyakkyawar addu'a wa wani daga cikin bayin Allah, to kai kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce akwai mala'ika shi kuma kana roƙa masa alheri, shi kuma mala'ikan zai roƙa maka yace kai ma Allah ya baka wannan abu. To idan mutum yayi wani addu'a yace Allah ya ba wani kaza, mala'ika zai ce kai ma Allah ya baka. In ka ce amin kai ma mala'ika zai ce Allah ya baka, domin kai tarayya da shi cikin addu'a. Amma in kai gum to shikenan za ka wuce tabarka. An gane ko? Da wannan ma wasu malamai suke cewa wannan yana nuna wato idan liman yana karatun sallah ya karanta fatiha, kai shiru kana jin sa ya gama fatiha kace amin, to kun yi karatun fatiha tare, kamar yadda annabi Musa da Haruna amin yace a karshen addu'ar ko? Amma sai Allah madaukake ce ujibat da'awatu kuma addu'ar ta kuke tare. To sai akwai sabanin malamai akan idan liman yana karatun sallah shin dole ne ma mutum kai karatu? Wasu malaman suna tafiya akan cewa dole in kana bin liman sai kayi karatun fatiha, tawa'un liman a bayyane yake karatu ko a ɓoye yake karatu. suka ce saboda annabi sallallahu alaihi wasallama yace la salata liman salla wa lam yaqra fiha al-fatihatul kitab, babu sallah ga dukkan mutumin da ya sallah ga karanta fatiha ba. Amma wasu gaskiyar malamai sun dafa akan cewa karatun fatiha yana lazumtan ka ne idan liman yana karatu a boye ko baka jin karatun liman. Idan liman yana sallan azhar ne baka jin karatunsa, to a lokacin kai ma za ka karanta fatiha. Ko kuma ya zama na cewa sallar isha'i yake ko magariba ko asubahi karatun a bayyane, amma saboda girman masallacin ku ba loudspeaker dan haka kai baka jin karatun liman, to fa yanzu liman yana karatunsa baka ji, kai hukuncin ka shine baka jin karatun liman za ka karanta fatiha. In ka je wani lokacin masallacin kauye, masallacin juma'a ne za ka samu an gama taruwa ba loudspeaker, liman yana can ba a jin karatunsa, dama liman ɗan inda speaker ma shi ba ya sa speaker. Speaker tana hannun waye? Tana hannun ladan. Ladan ne in yai kafara za a ji, amma karatun liman ba a ji. Liman sai ce ghairul maghdubi alaihim waladdallin, sahun gaba su ce amin, sai na bayan su jiyo na gaban su ma su ce amin, waɗanda suke bayan su ma su jiyo su ce amin, sai an yi kamar minti biyu kafin amin ta kare. Saboda tafiya take yi, waɗannan suna jiyowa, waɗannan suna jiyowa, wani lokacin da zai ce amin ɗin an karanta wata ayar azaba ne ma, tunda ba shi ba jin karatun liman yake yi ba, kawai yana jiyowa inda amin ta taho ne. Wannan yana daga cikin kuskuren da ake ne girman gaske. Kana cewa amin ne idan kana jin karatun liman, idan baka jin karatun liman ko wani ya ce amin ba ruwanka da amin ɗinsa, kai kana amin wa liman ne kuma baka ji liman ba. Dan haka idan kana nesa baka jin karatun liman, to hukuncin ka shine daidai yake da san liman yana sallar azhar baya karatu kai a wajenka, dan haka dole za ka karanta fatiha. To malaman da suka ce in har kana jin karatun liman ba sai kai karatu ba, yana daga cikin hujojin da suka kafa. Suka ce Ubangiji ta'ala ya ce addu'ar da annabi Musa ya yi shi kuma annabi Haruna ya ce masa amin, wannan magana an ruwaito ta daga wajen sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama da yawa cewa annabi Haruna shi amin yake cewa. Suka ce amma da Allah madaukake tashi zai ce kan ujibar da'awatukum, an karbi addu'ar ku biyu. Suka ce saboda yana cewa amin, to haka dan haka duk mutumin da yake jin karatun liman kuma yana ce masa amin, to daidai yake da karatu. Dan haka karatun fatihar liman ita ce karatun fatihar. Ingantacciyar magana dai abin da mafi yawan malamai suka tafi akai kenan, dama idan liman yana karatu kana jin karatunsa, to ba za ka yi karatu ba. Kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa idha qara'a fa ansitu, idan har liman din yana karatu to ku shuru, kada ya zama liman yana karatu kuma kuna jin karatunsa sannan kuna yi tare da shi. Haka kuma Allah madaukakin ce wa idza quri alquran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamuna, idan ana karatun alqurani ku saurari karatun ku yi shiru, dan haka za ku samu rahmar Allah madaukaki. Malamai suka ce wa idza quri anan ana nufin cewa idan ana karatun sallah, in kana jin karatun sallah to shiru za ka yi, baya halatta ya zama liman yana yi kai ma kana yi. Ina fata an gane. Da haka suka ce ujibar da'awatu kuma yana nuna cewa annabi Musa shi yake addu'ar annabi Haruna kuma yake cewa amin, amma Allah madaukaki zai nuna addu'ar ta su je tare. To haka liman idan yayi fatiha kai kana ji kace amin, to fatihar ta fice tare. Balakar ujibar da'awatu kuma fastaqima, ya Allah madaukaki ya ce fastaqima, ku daidaita ku tsaya ku jajirce akan abin da kuke kai na alkhairi. Anan za mu ga cewa waɗannan bayan Allah guda biyu, annabi Musa da annabi Haruna, lallai waɗannan suna kan hanyar daidai, kuma annabawan Allah kullum su ne a kan gaba akan hanya ta daidai. Amma kuma Allah madaukaki yana musu umarni an yana cewa fastaqima, ku tsaya daidai, ku daidaita akan hanya. Malamai suka ce anan umarnin da Allah madaukake ke basu ba wai yana basu ne dan yanzu ba su akan daidai ba, a'a ana so su ci gaba da tsayawa akan hanyar da suke ta daidai, kamar yadda Allah madaukake ce annabi sallallahu alaihi wasallama fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wala tadhabu innahu bima ta'maluna basir. Allah ne yake to manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fastaqim, ka nemi ka tsaya tsam akan hanyar da kake ta daidai, kama umirta kamar yadda aka umarce ka. Kaga fastaqim ka tsaya, da manzon Allah ba tsaye yake akan hanya bane, a tsaye yake, amma ka ci gaba da tsayawa akan hanyar da kake. Fastaqima, wasu malaman ce fastaqima ala ta'atillah, wasu suka ce fastaqima wato ku ci gaba da da'awar da kuke yi zuwa ga Allah madaukaki, kada ku gajiya. Wala tattabi'anni sabila alladhina la ya'lamun, wala tattabi'anni, malamai sun karanta da fiska guda biyu, ko kace guda uku jumhurul qurra mafi yawan makaranta suna karantawa kamar yadda Allah ranbar karanta wala tattabi'anni sabilal ladina la ya'lamu wato fi'li ne mudari'i ya hadu da aka kara masa nun idan mun ce wala tattabi'anni nunun dinnan mai shadda tana nuna nunun ce guda biyu wata qira'a ابن عابر الشامي مروي تنسى ابن عبد الله بن ذكوان ينا رويت هو ولا تتبعاني سبيل الذين لا يعلمون نون قدالة بيشد ونون الدنبا ولا تتبعاني سبيل الذين لا يعلمون قراءة فرقو ولا تتبعاني ما لم يتنبا تذكى قدالة وثم لم يتنبا تذكى أزلي في إليني في إليني وتو في إلينا مضارئي دا أكي مسا جزمة دا لام الناهية لام الناهية واتو جزمة أكي وفئل أتلي تتبعاني فأما سبب الرزوال لا حرف جزمة لي إذن حرف جزمة يضوشك في إلي مضارئي فأنا شافي كارشانسا وانن في إلين ليك في إلينا مفنة نون أكي شافي ودا هكسي أكي شافي نون الدم وانن نون الدم نون التوكيدي haka wasu malamai suka ce wala tattabi'anni sabila alladhina la ya'lamuna ma'ana hali ake musu ku tsaya akan hanya ta daidai kada ku bi hanyar mutanen da basu san hanyar daidai ba wasu daga cikin malamai suka ce wala tattabi'ani lamun sannan lamun nafiya ce annafi ne ba annahi ba wato fi'li ne mudari'i amma ya hadu nunu tawkid al-khafifa a karshe ولا تتبعاني ما انا kada ku rinka bin hanyar ana bada labari la tattabi'ani kada ku rinka bin hanyar wadanda suke cikin jahilci ba su san hanyar Allah madaukaki ba amma qira'ar ibn bakwan wanda tazo da wala tattabi'ani ita abilini lamun innan lamun nafiyati ba zai zama annahi ba sai ya zama fi'li ne mudari'i kawai ba tare da an masa jazma ba babu kuma nuna tawkidi a cikinsa wala tattabi'ani sabila alladhina la ya'lamuna a wata fiska ta qira'ar ibn zakwan ana rawaitowa cewa yana karantawa wala tattaba'ani sabila alladhina la ya'lamuna maimakon tattabi'ani sai ya zama ta'un da biyu ta biyu ba ta samu shadda ba domin fi'ilin dama akan ce tabi'a yatba'u kuma akan ce atba'a yattabi'u to fi qira'at tattabi'u ta zo ne daga atba'a yattabi'u amma qira'ar tattabu ita kuma fi'ilin daga tabi'a yattabu ne duk ma'anar sa dai ne duka bi ne tabi'a yattabu ya bi yana bi atba'a yattabi'u ya bi yana bi duk ma'anar sa guda ɗaya ne da yake qur'ani balarabe ne to wani yakan qira'a takan zo da wani siga daga cikin sigogin larabawa haka kuma wata kira sai ta zo da wata sigar ta daban dukkan su tabbatattu ne daga Allah tabbatattu ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama a ciki dai ubangiji ta'ala yana umartar annabi Musa da Haruna akan su tsaya kyam akan hanyar daidai kada su bi hanyar waɗanda suka wato suke da jahilci la ya'lamuna waɗanda ba su san hanyar Allah madaukaki ba wato fir'auna da jama'arsa jahilci ya musu katutu wanda ba su san hanyar Allah madaukaki ba dan haka Allah madaukaki ke nuna wa annabi Musa da Haruna su ci gaba da bin hanyar Allah madaukaki kada su bi hanyar waɗanda ba su ma san hanyar Allah madaukaki ba wannan ne duka annabi Musa da Haruna ba zai yiwu su kauce wa hanyar Allah madaukaki ba domin annabawan Allah ne ubangiji ta Allah ya tsare annabawansa daga kaucewa hanyar daidai annabawan Allah ba zai yiwu su kauce wa umarce-umarcen Allah ko kuma su aikata hana-hanan Allah madaukaki ba amma ubangiji ta Allah yana faɗa saboda mabiya wato su ɗauki izina shine irin abin da Bahaushe yake cewa wai ana tauna tsakuwa dan aya ta ji tsoro idan har annabawan Allah za a dinka ce musu ku tsaya akan daidai ku tsaya akan daidai to waɗanda ba su ba su yi cancanta su je akan daidai kullun Allah madaukake yana umartar mu da tsayawa akan daidai kuma da umartar mu rinka addu'a akan Allah madaukake ya tsayar da mu akan daidai domin duk wanda kaga ya tsaya akan daidai ya samu taimakon Allah madaukake ne shi yasa kullun a cikin sallah zaka ce ihdinas siratal mustaqim ya Allah ka tsare da mu tafarki madaidaici kana kan tafarkin madaidaicin domin tafarki madaidaici shine abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo dashi kana kan abin da manzon Allah ya zo dashi amma kullun a sallar azhar zaka sai ihdinas siratal mustaqima sau hudu, zaka fada a sallar la'asar ihdinas siratal mustaqima sau hudu, zaka fada a sallar magariba sau uku, zaka fada a sallar isha'i sau hudu, zaka fada a sallar asubahi sau biyu, a sallar nafilfili duk inda kai nafila zaka sai ihdinas siratal mustaqima. Duk wannan saboda me? Saboda bawa kullun baya wato sakankancewa yaga cewa shi ya tsira in ba ya ga ya mutu akan imani ba. Sai lokacin da ka mutu ka tabbatar ka mutu akan imani, to lokacin ne ka tsira daga sharri daga tarkwashe la. Shi yasa kullun ka riƙa addu'a Allah tabbatar da kai akan daidai. Annabi sallallahu alaihi wa sallam kullun yana addu'a ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinika, ya mai tabbatar da zukata ya Allah ka tabbatar da zuciyata akan abin da yake daidai, Allah ka tabbatar da mu akan daidai. Na'am.
وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين.
الله تعالى يقول وجاوزنا ببني إسرائيل البحر sai muka ƙetarar da banu Isra'ila muka ƙetarar da su teku fa atba'uhum fir'aunu amma fir'auna sai bi bayan su wa junuduhu da rundunarsa baghyan saboda zalunci wa adwan saboda ƙetare iyaka hatta idza adrakahu al-gharq har sai lokacin da dilmiyar ruwa ta riske shi qala sai ce amantu yace nayi imani annahu la ilaha cewa babu abun bautawa na gaskiya illa allazi amanat bihi banu isra'ila sai wanda banu isra'ila nan suka yi imani da shi wa ana minal muslimin yace ni ma ina cikin musulmai masu mika wuya zuwa ga Allah. Allah ta'ala yace al'ana sai yanzu ne wa qad asaita qablu alhali da ka sabawa abinda annabawa suka zo maka da shi wa kunta minal muftidina kuma ka kasance cikin mabarnata. Anan Ubangiji ta'ala ya ci gaba da kissar annabi Musa alaihi salam da Fir'auna bayan Allah madaukaki ya bada nasara wa annabi Musa alaihi salam da jama'arsa akan Fir'auna da suka zo da sihiri. To a lokacin kuma Fir'auna hankali ya tashi ya yi barazanar ukuba ga waɗanda suka yi imani da annabi Musa alaihi salam. To mun faɗa a baya lokacin da annabi Musa alaihi salam ya jefar da sandansa ya zama maciji ya lankume dukkan macizai na masihirtan nan da suka yi da igiyoyinsu da sandunansu. A lokacin waɗannan mutane masihirta a da suka faɗi suka yi sujjada suka ce sun yi imani da ubangijin annabi Musa da Haruna. To hankalin Fir'auna ya tashi har ya musu barazana إذا لو قد أن عيديكم وأرجلكم من خلاف ولو صلبنكم أجمعين ثم لو صلبنكم أجمعين ولو صلبنكم في جذوع النخل أو تصورة يموت برادنا شو هذا ينكي حنا ينسد كفوهنس من خلاف ينكي حنا داما سي ينكي كفر حبو ينكي حنا حبو سي ينكي كفر داما كما زي إيريسو أكم كتبتر الدبينو wannan barazana da Fir'auna yayi bai sa waɗannan mutane sun yi gizo ba, domin sun riga sun miƙa wuya zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Duk barazanar da Fir'auna ya musu na kisa ba ta razana su ba, domin sun ce ba zai yi ba la mai inna ila rabbina munqalibun, suka ce duk abin da za ka yi ka yi amma mu dai mun san cewa za mu koma zuwa ga Ubangijinmu ne. To anan lokacin da waɗannan mutane suka bi annabi Musa alaihi salam, to annabi Musa kuma dama Allah madaukaki ya umarce shi ne da ya kwashi bani Isra'ila ya tafi da su yankin Filistin. To wannan tafiya da annabi Musa alaihi salam zai yi tana buƙatar a ƙetare kogi, idan an ƙetare kogi lokacin ne za a kama hanya. to Fir'auna ya samu labarin shirin Annabi Musa alaihi salam da jama'arsa. Ubangiji ta'ala ya umarci Annabi Musa alaihi salam ya tafi cikin dare. Fa wahayna ila Musa an asri bi ibadi, mun umarci mun yi wa'ayi wa Annabi Musa inda Allah madaukaki, an asri bi ibadi aw takira ko an asri bi ibadi, ka tafi tare da bayina, wanda yake nuna cewa tafiya da dare aka tafi. To lokacin da Annabi Musa alaihi salam ya fita da jama'arsa cikin dare, Fir'auna ya ji labari. To lokacin Fir'auna shine sai ya bi Annabi Musa da mutanansa, har mutanen Annabi Musa suka razana, suka yi tsammanin cewa lalle fa Fir'auna da jama'arsa za su iya iso su, kuma suna musu barazanar kisa. Lamma tara al-jama'an qala ashabu Musa inna la mudrakun qala kalla inna ma'i rabbi sayahdini. Lokacin da jama'ar guda biyu suka haɗu da juna, qala ashabu Musa inna la mudrakun, mutanen Annabi Musa sai suka ce kai lalle fa za a riske mu, za su iso mu fa, za fa su kamo mu. Qala kalla inna ma'i rabbi sayahdini, Annabi Musa ce ina inna ma'i rabbi sayahdini, lalle ubangiji na yana tare da ni, kuma zai shiryar da ni, zai bani dama in ketare da kuta inda ba za su biye mu ba. To Allah madaukaki ya umarci Annabi Musa ya bugi wannan kogi da sandarsa, a nufri da afakal hajar, ka bugi wannan teku da koginka. Fanfalaka fakana kullu firqin kadawbil azim, lokacin da ya bugi wannan ruwa da sandarsa sai ruwan ya rabu biyu. Fakana kullu firqin kadawbil azim, kowane kashi na ruwan in ka gani ka ce wani babban dutse ne, ruwan ya yi tozo kuma ya bude hanya. Allah ya ce wa azlafna thumma akhari wa anjayna Musa wa ummuhu ajma'in thumma aghraqna al-akhari, a lokacin Allah madaukake ya kige sarar da Annabi Musa alaihi salam da jama'arsa. To lokacin shi kuma Fir'auna yana tafe yana bin Annabi Musa alaihi salam da jama'arsa, shine anan Allah madaukake ce wajawazna bi bani isra'ila al-bahra, muka ketare da banu isra'ila teku suka ketare. Fa atba'ahum fir'aun wa junuduhu, to Fir'auna da rundunarsa sai suka bi Annabi Musa da banu isra'ila dan su kama su sai musu hukunci. Baghyan wa adwan, saboda zalunci da ketare iyaka. Baghyan, wasu daga cikin malamai suka ce wato zalunci na magana, wato sun zalunci Annabi Musa da waɗanda suka yi imani ta hanyar magana, sun gaya musu buƙaƙen maganganu, sun zazzage su, sun aibata su. Wa adwan, da kuma ƙetare iyaka wajen aiki, ta ɓangare guda biyu sun yi nufin cutar da Annabi Musa alaihi salam da jama'arsa, su cutar da su ta hanyar miyagun maganganu, kamar yadda dama kullum waɗanda suke kan ƙarya suka saba, sun saba. Wanda ke kan ƙarya ya saba ya dubi wanda yake kan gaskiya, ya gaya masa buƙaƙen maganganu, ya yi masa ƙazafi, ya yi masa sharri, ya yi masa ɓatanci, ya ji masa mutunci. Wannan dama sunna ce ta waɗanda suke kan ƙarya, su rika jifan wanda yake kan gaskiya da ƙarerai, su ci masa mutunci, su ɓata shi. To haka banu isa haka Fir'auna da jama'arsa suka yi wa Annabi Musa alaihi salam da mutanensa. Bayan haka kuma suke ƙoƙarin su kama su domin su yi musu hukuma. To shine Allah madaukake ce lokacin da Annabi Musa alaihi salam da jama'arsa suka riga suka huce, shi kuma Fir'auna Allah madaukake sai ya halakar da shi. Wa aghraqna thumma al-akhirin, waɗantan kuma na bayan sai muka halakar da su, inda Allah madaukake. Shine Allah ya ce hatta idza adrakahu al-gharaq, lokacin da dilmiyar ruwa ya riski Fir'auna, domin yayi wato yana ganin cewa yadda Annabi Musa da jama'arsa suka huce ta tsakiyar wannan ruwa bai haɗiye su ba, dan haka shi ma sai tsammanin wannan hanyar da suka bi za su iya bi su ma ruwan ya ba su dama su wuce. Wasu malaman tafsiri ma suna nuna cewa shi Fir'auna ya ma riya cewa ai ruwan ma saboda shi ne ruwan ya kece guda biyu, dan haka su ma kenan Annabi Musa da Haruna da jama'arsa sun samu alfarmar Fir'auna ne. Dan haka tunda alfarmarsa suka samu suka wuce, shi zai kasa wucewa? Haka ba zai kasa wucewa. Kama lokacin da ya zo sai ya gane cewa abin ba haka bane, dilmiyar ruwa ya kama shi. To a lokacin ne kuma Annabi wato Fir'auna ya yi ƙoƙarin ba da gaskiya. Hatta idza hadarakahu al-gharq qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu isra'ila wa ana minal muslimina. A lokacin Fir'auna yake da'awan cewa shi ma musulmi ne, yace yayi imani da ubangijin nan wanda babu abin bauta sai shi, wanne kenan yace allazi amanat bihi banu isra'ila wanda banu isra'ila suka yi imani banu isra'ila ba sun yi imani da ubangiji annabi Musa da Haruna ba yace wa ana minal muslimina shine sai Allah madauki yace al'ana a yanzu ya makara domin a wannan lokacin imani ba zai amfani Fir'auna ba idan har mutun ya kai gargara lokacin da azaba ta riga ta dunkaro shi ya tabbatar da cewa wato mutuwa ta riga ta zo masa a wannan lokacin yayi ya'su da rayuwa a wannan lokacin koda yayi imani ba zai amfane shi ba ya ga azabar Allah karara ta zo masa sai yake da auriyar imani a lokacin kuma zai amfane shi ba domin Allah madaukake yana cewa falam yakun yanfa'uhum imanun lamma ra'u ba'sana imanin su ba zai taba amfanin su ba har sai sun ga azabar mu duk wanda ya riga ya ga azabar Allah karara ta zo masa to a lokacin ko yayi imani ba zai amfane shi ba to annabi a Fir'auna yayi kokarin yayi imani amma kuma wannan imanin bai amfane shi ba domin ya mutu akan kafirci shi yasa ma Allah madaukake yake cewa wa ja'alnakum a'immatan yad'una ila an-nar wa yawmal qiyamati la yunsaruna ubangi ta'ala ce mun sanya su Fir'auna da waɗanda suka yi aiki irin nasa mun sanya musu suna jagorori waɗanda suke kira zuwa ga wuta wa yawmal qiyamati la yunsaruna kuma a ranar alkiyama Allah madaukaki ba zai taimake su ba to kaga wannan yana tabbatar da cewa Fir'auna ya mutu ne akan kafirci wannan kalmar da Fir'auna ya faɗa ba ta amfane shi ba ya tabbata cikin hadisai da yawa kamar da al-Imam Tirmidhi da al-Imam An-Nasa'i ya fitar da shi ma hadisin haka al-Imam Al-Hakim cikin littafinsa al-Mustadrak shi ma ya fitar kuma ya inganta wannan hadisin kamar da Imam Ahmad ma ya fitar da shi daga Abdullahi dan Abbas dan Allah ya kara masa yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yace lamma qala fir'aun amantu annahu la ilaha illa allazi amara bihi banu isra'ila lokacin da fir'auna yace ba na yi imani babu abin bautawa bisa gaskiya sai wannan da banu isra'ila suka yi imani da shi qala li jibril manzon Allah ya ce mala'ika jibril ya ce law ra'aitani yace ina ma a ce zaka ka ganin lokacin ni wa qad akhaftu min halil bahri fadasattuhu fi fihi makafata an talalahu arrahma yace ina ma ka ganni lokacin da nake kokari nake kokuwa nake sauri nake debowa laka da tabo a cikin wannan ruwan dan na toshe bakin Fir'auna lokacin da yake kokarin yin imani shi yasa ma a wata riwaya daga cikin wasu daga cikin magabata suke nukarwa mursala cewa Abdullahi dan Abbas yake cewa Jibrilu yace bai taba burin wani mutum yayi kyashin wani mutum ya mutu akan imani ba sai Fir'auna saboda irin ta'addanci da makirci da kama karya da zalunci da kafirci da Fir'auna yayi har Jibrilu baya so yayi imani yana kokarin ya debo laka ya toshe bakinsa dan kar ya imani Allah ka tare mu wannan dai yana nuna cewa wato Fir'auna kafircinsa ya gawurta sai yadda har ya kai irin wannan matsayi Jibrilu yana daga cikin wanda yake taimakawa annabawan Allah wajen yadda za a yi mutane su shigo addinin Allah tabaraka ta'ala amma ka duba shine yake kashin a ce Fir'auna ya shiga addinin ya gaskata annabi Musa alaihi salam yana kokarin ya debo laka dan ya toshe bakinsa Fir'auna ya faɗa yace amantu annahu la ilaha illa allazi amanat banu isra'ila wa ana minal muslimin sai dai Allah madaukaki ya nassanta mana yace al'ana ka riga ka makara yace annabi sallallahu alaihi wasallama yace inna Allah ta'ala yaqbalu tawbata 'abdihi ma lam yughargh Allah madaukaki yana karban tuban bawansa matukar bai kai gargara ba idan rai ya kai zuwa ga makoshi ya zama tabbas rai fita zai yi aka shiga gargara to a lokacin ba a karban imanin mutum haka kuma lokacin da azaba ta riko mutane bayan sun karyata annabawan Allah tabaraka wataala Allah madaukake nufin zai azabtar da su ya halakar da su a wannan lokacin a nan lokacin ko sun ce sun yi imani imanin ba zai amfane su ba kamar dai yadda Fir'auna ya kokarin ya imani amma kuma imanin bai amfane shi ba shine Allah madaukake ya ce al'ana wa qad asayta qablu wa kunta minal muslimin Allah ka tsare mu na'am
فاليوم ننسيك ببدنك لتكون لمن خلقك آية وإن كثير من الناس عن آياتنا لغافلون
الله ما يجري ما تتوقع فاليوم أولا وني ننجيك za mu tsayar da kai bi badalika da jikinka litakuna liman khalfaka aya dan ka zamo abun lura ga waɗanda suke bayanka wa inna kaseeran minan nas lalle dewa daga cikin mutane an ayatina la ghafilun rafkananu ne ga barin ayoyin mu inji Allah tabaraka ta'ala wato anan ubangi ta'ala yana ba mu labarin bayan ubangiji ta'ala ya halakar da fir'auna a cikin ruwa sai Allah madaukaki ya tsamar da gawar domin yace nunajika bi badalika jumhurul qurra makaranta sun karanta nunajika haka mafi yawan makaranta suke karantawa yaqub al-hadrami dai daga cikin makaranta guda uku da suke cika goma yana karanta fal yawma nunjika bi badalika duka ma'anan guda ɗaya ne nunajika ko nunjika duk ma'anan sa dai nan zamu tseratar da kai amma sai Allah madaukaki ya ce bi badalika za mu tseratar da kai ne bi badalika da jikinka gangar jikin za a tseratar amma ba ruhin ba an gane ko haka aka ruwaito daga yau daiwa daga cikin magabata cewa Allah madaukaki ya tsamar da gawar fir'auna ne ya fitar da ita bakin ruwa saboda da'awar da banu isra'ila suke yi kun san fir'auna ƙarfin mulkinsa ya kai inda ya kai gawurtarsa ta kai inda ya kai wannan yasa wasu daga cikin banu isra'ila suke shakka anya kuwa zai yi wa ce fir'auna ya mutu bayan fa ya dilmiye a cikin ruwa amma suna ganin cewa ba zai yiwu a ce ya mutu ba dan haka Allah madaukaki yace fal yawma nunjika bi badalika za mu tsayaratar da gangar jikinka litakuna liman khalfaka aya dan ka zama aya ga waɗanda suke bayanka waɗannan banu isra'ila da suke da'awar cewa baka mutu ba idan sun ga gawarka za su tabbatar da cewa ka mutu an gane ko dan haka Allah madaukaki ya fitar da wannan gawa ta fir'auna zuwa bakin gaba saboda banu isra'ila su hankalta su gane cewa lallai Allah madaukaki ya halakar da fir'auna fir'auna ya mutu wannan ne yasa wasu daga cikin mutane har zuwa yau za ka ji suna cewa akwai gawar fir'auna kada nan wasu sai maka a kasar Misra wasu sai a wata kasa ta daban kuma saka ba hujja da wannan aya cewa Allah madaukaki ya ce fal yawma nunjika bi badalika za mu tseratar da kai da gangar jikinka litakuna liman khalfaka aya dan ka zamo aya ga waɗanda suke bayanka amma in kana duba maganganun malaman tafsiri za ka ga cewa liman khalfaka nan ga waɗanda suke bayanka nan ana magana ne akan banu isra'ila da suke ƙaryata mutuwar fir'auna ba wai ga waɗanda suke bayanka har zuwa tashin alkiyama za su dinga ganin gawarka tana nan domin su dauke izina ba wannan baya daga cikin abin da malamai suka fassara wannan ayar da shi sannan babu wani abin da yake tabbatarwa na ingantaccen tarihi da zai tabbatar da cewa fir'aunan nan da Allah madaukaki ya halakar da shi ya fitar da gawarsa bakin ruwa aka ganshi ya zama na cewa wannan gawar ita ce take nan har yau ake ganin ta babu wani abu ingantacce na tarihi da zai tabbatar da haka saboda haka wannan da'awa ce da tana bukatar abin da zai tabbatar da ita ganin kawai wani skeleton a ce wannan gawar fir'auna ne da Allah madaukaki ya tseratar da shi haka kawai ba tare da nassin cikin alkur'ani da yake gawar za ta wanzu har zuwa yanzu ba ko nassin hadisi da yake gawar za ta zauna har zuwa yanzu ba to gaskiya tana bukatar wani dalili da zai tabbatar da wannan abu in ba haka ba wani zai iya zuwa da wata gawa daban shi ma wata rana ya ce maka gawar wani ne in kai musu ya ce to ai ga gawar fir'auna ma tana nan dan haka wannan gawar ma gawar wani ne ita ma tana nan babu lafiya jiki to kaga wannan yana bukatar wani dalili da zai tabbatar da haka sai sai an kana duba maganganun malaman tafsiri za ka ga ba sa kawo maganar wai gawar za ta zauna har zuwa tashin alkiyama kamar yadda wasu suke fada cewa za a rinka ganin ta ana daukar idana da ita abinda suke fada Allah madaukaki ya fitar da gawar fir'auna dan banu isra'ila su gane su hankalta su tabbatar da cewa fir'auna ba Allah bane zai mutu kuma ya mutu ba Allah ya sa mu dace an nuna mun lokaci yayi zan tsaya akan wannan ayar insha Allah sai Allah madaukaki ya kai mu karatu na gaba abinda muka fada daidai Allah ya ba mu ladan sa abinda muke kuskure Allah madaukaki ya taimaka wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh